yau da yi muna a tattuni ta 29 ga watan Yuli na shekara ta 2017 wanda kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barbi kinan Kano wanda zai kasance tare da mu don amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma suna na Anas Jigar Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan kallon bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهك يوما سسورة لما أولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا هلتشي هلتشي دلوان دبان يا فيفي توسو أكم وسو يا إبوك توسو أكم وسو يا درج توسو بسب وسو shin halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita halittar dan adam akan sauran halittu wanda yayi ya fifita shi da abubuwa da yawa kamar yanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Allah ce hakika mun karrama ɗan adam ko ƴaƴan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun dauke su a tudu mun dauke su a teku wa razaqnahum min at-tayyibat ko mun azurta su daga daɗaɗɗen abubuwa wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila kuma mun fifita su akan da dama daga cikin abinda muka halitta fifitawa da sosai. Ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan ayar ya bayyana karamci da martaba da yawa ɗan adam daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam na farko ya fara nuna masa karamci da daraja da ɗaukaka akan sauran halittunsa ya fifita annabi adam da ilimi akan mala'iku ya sanar da shi abinda bai sanar da su ba sannan kuma ya umarce su su yi masa sujjada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah ce tana lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga adam suka yi sujjada sai iblis shi ne kadai yake yadda ya yi sujjada ya yi girman kai kuma ya tabbata daga cikin kafirai. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna fifikon ɗan adam ta fuskar ilimi akan sauran mala'iku lokacin da mala'iku suke cewa yaya Allah subhanahu wata'ala zai halicci zai sanya khalifa a bayan ƙasa wanda zai yi ɓarna ya zubar da jini alhalin ga su suna tasbihi tare da tsarkake Ubangiji da gode masa, ma'ana a cikinsu ya kamata a samu wanda zai kasance wanda mai maye gurbi a doron ƙasa. Allah subhanahu wata'ala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abinda ba ku sani ba, don haka ku sallama wa zaɓina ku sallama wa tsarina. Allah cewa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والله سنجد أن نبي آدم سونا ين أبوه قبائيا يتوى ملائكو كبان لا بارن كفتا من سونا ين وأن أبوه إذن هركم كسنتي ما سنسكيا كتبا مدول إلي ميسي أبنك سنجدهم كيني والكي بأغر بعدومي هكما. الله يتوى آدم كسنجد faɗa musu sunayen waɗannan abubuwa. Allah ya sanar da shi sunayen abubuwan da bai sanar da mala'iku ba. Ya sa Iblis lokacin da yake yadda ya yi wannan sujjadar sai ya faɗi abinda ya sa masa hassada a zuciyarsa har yake ganin bai kamata ya zama cikin masu sujjada ba. Shi ne karamci da ɗaukaka da Allah ya yi wa ɗan adam. Zai ce inda Allah yake cewa ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يتيب كذا كان غنم ونن إننا كرم ماشي كرم ماشي أكينا kaga anan ya fito da abin da ya sa masa hasada ta dan adam a zuciyarsa shine karamci da shaukaka da Allah ya wa dan adam. Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci halittu da yawa waɗanda suna da fifiko akan dan adam ta wasu abubuwa da dama. A cikin halittun Allah akwai mala'iku wanda Allah ya fifita su akan dan adam ta hanyar halitta da girman jiki da ƙarfin halitta da ya musu da girman halitta da ya musu, sannan ya sanya su su zama mazauna sama, sannan ya sanya su zama su ibada a kodiyoshi ba tare da gaggautawa ba. Ya halicci dabbobi, a cikin dabbobin nan da dama daga cikinsu ko akwai da yawa daga cikinsu wanda sun fi ɗan adam girman jiki, irinsu giwa, irinsu raƙuma, irinsu shanu da sauransu, waɗanda duk sun fi ɗan adam girman jiki. Sai akwai waɗanda suka fi ɗan adam ƙarfi kamar waɗannan da muka ambata da wasunsu, irinsu zaki da ziga musa, irinsu jawakai, waɗannan sun fi ƙarfinsu ya fi na ɗan adam. Akwai waɗanda suka fi ɗan adam sauri, irinsu jimina, irinsu barewa, irinsu dawakai, waɗannan sun fi ɗan adam sauri, sun fi shi gaggawa. Waɗannan duk fifiko ne da Allah subhanahu wata'ala ya ma waɗannan dabbobi a kan ɗan adam. Amma duk da haka ɗan adam ke sarrafa waɗannan dabbobi, shi yake yin abin da ya ga dama da waɗannan dabbobi, ya kama su, ya ɗaure su, ya hau su, ya yanka su, ya ci. Ba su da yadda za su iya kubutar da kansu daga hannun ɗan adam, ya zamana suna iya rayuwa ba tare da ɗan adam yana iya cin musu ba ko kan musu ba. To amma sai Allah subhanahu wata'ala duk da waɗannan abubuwa da ya ba su, sai ya fifita ɗan adam da hankali, su bai ba su hankalin da ya ba wa ɗan adam ba. Ya fifita ɗan adam ta hanyar zaɓo annabawa daga cikinsa, daga cikin jinsin ɗan adam. Ya fifita ɗan adam ta hanyar sauko masa da littattafai ta hannun annabawa waɗanda za su karanta su san shiriyar Allah, su gane abin da Allah yake so da abin da Allah baya so. Wannan duk ɗaukaka ce da Allah ya wa ɗan adam, bai yi wa waɗannan dabbobi ba. Ɗan adam zai ci gaba da tsare wannan matsayin nashi a matsayinsa na ɗan adam mai daraja, mai kima, mai mutunci, yayin da ya kasance ya tsaya a kan hanyar wanda ya bashi wannan daraja da mutunci da kima. Saboda haka zai ci gaba da zama wani halitta mai daraja, wata halitta mai ɗaukaka, wata halitta wacce Ubangiji subhanahu wata'ala ya mata falala. Amma da zarar ya saki hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora shi a kai, ya saki zaɓin Allah ya riƙe zaɓinsa, ya mayar da abin bautarsa shine son zuciyarsa, ya yi watsi da saƙonnin da annabawa suka zo da shi, ya ƙi karɓar shirayar Allah, to za a wayi gari dabbobin da ya fi sun fi shi kuma a wurin Allah, sun fi shi daraja, sun fi shi martaba. Shi ya sa Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ula'ika kal an'ami bal hum adall, waɗannan wasu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su hankali, ba su yi amfani da hankalinsu ba wajen biyar Allah, ya ba su gani, ba su yi amfani da ganinsu ba wajen ganin gaskiya, ya ba su ji, ba su yi amfani da jinsu ba wajen sauraron gaskiya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ذلك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألا تشتوا لنا سنزم كمر الأنعام دبوبيني ألا تشتوا لنا سوني بل هم أضل ثم في دبوبي بتا وتو يا يند سكسك هنير الله كوسك أمفاني دام ما كند الله يباسو سكسك أمفاني دا كفوفين دا أبنجي يهوري مسو na gane gaskiya da fahimtarta da hankaltarta da aiki da ita, to sai su zama kamar dabbobi. Balhum azal, a sun ma fi dabbobi bacewa. منهم إلا كالأنعام بل هم أضل sun zan kamar dabbobi Allah ce a sun ma fi dabba bacewa ne ta dabba can a karan farko ma sun a karan farko ma Allah bai mata zan wannan ta goma shi da yawa shi wani adam ba don haka dan adam yana samun darajar sa da daukakar sa da mutuncin sa da karamar sa yayin da kasance ya rike hanyar Allah shi dan zai rushe shi har ya farauce shi ya saki hanyar Allah sai da gaskantacce sai da wulakantacce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba da labarin banu Isra'il cewa duribat alaihim dhillat wal maskana Allah ya sanya musu kaskanci ya sanya musu wato wulakanci tare da su ba don kuma saboda sun saki hanyar Allah sakin hanyar Allah sai su zama kaskantattu ولاقنتتو ألا نشأن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي مفترين ألا كي جاوات أن دسوكا ما يرد أم ويكي أبنبا وترسو لا الله بسوني بنو إسرائيل لوكت النبي موسى عليه السلام يترقانا واتو بنجي جنسا سوكا ركي لما ركي أبنبا وتابع الله بقى. الله يجي سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فشي لقى أبن جي جنسو زي ساميسو هولا تنشي رأي وسط الدنيا سي الله يجي تقوم حكا مكي ساكا ودكا ما سكلي ما سكتاجع الدين ما سكتنزع الدين من الله هكذا مسيا مسكت تنشي هولا تنشي رأي وسط الدنيا لتلاحرة sai sa a wurare Allah subhanahu wataala ya ambaci masu saba masa wanda suke keta dokokinsa da ce zalika lahum khizyun fil hayati dunya ala ci wannan wulakanci ne gare su a rayuwarsu ta duniya wato za su kunyata za su wulakanta a rayuwarsu ta duniya shi kaga wannan karamci da ubangiji subhanahu wataala ya yi wa dan adam ba wani abu bane da zai ci gaba da zama a cikinsa matuƙar dai suke hanyar Allah shi yasa dan adam yayin da yace zai nemi yancinsa ta hanyar ko zai nemi wato matsayinsa ko ɗaukakarsa a hanyar da ba ta Allah ba to wulakanta zai yi yayin da zai rike hanyar Allah kuma shi ɗaukaka zai yi daraja zai yi mutunci zai yi saboda haka babu abin da dan adam zai yi ya samu ɗaukaka a gurin Allah ya samu rayuwa mai kyau a duniya sai ya rike wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya mashi tun farko wanda da shi ne ya zama wani abu da zarar ya saki wannan hanyar babu shakka ya jefa kansa cikin hanyar wulakanci ya jefa kansa cikin hanyar halaka ya jefa kansa cikin hanyar kaskanci dan adam shi karan kansa ya sani ba ci da sha da gurin zama shi ne bukatarsa kadai ba yana buƙatar nutsuwa ta zuci yana buƙatar kwanciyar hankalin a zuciyarsa yana buƙatar wannan kusan kuma wannan shi ne sa'ada shi ne abin da ake kira jin daɗi a rayuwar duniya ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali sai da rayuwarka ba za ta lalace ba za ta shiga cikin wani halin da kana kai ba da yawa akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su dukiya amma ya hana musu kwanciyar hankali haka dukiyarsu ta amfane su da komai ba a rayuwarsu ko waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su mulki amma ba su samu kwanciyar hankali ba duk da mulkin da ke hannunsu Allah ya ɗauke musu wannan jin daɗin mulkin bai amfana da su komai ba akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su jama'a ya ba su duniya amma kasancewar sun bar Allah subhanahu wataala wannan abin da Allah subhanahu wataala ya ba su bai amfana da su komai ba wasu kuma suna nan ba su samu dukiyar ba ba su samu mulkin ba amma kuma suna cikin sa'ada suna cikin kwanciyar hankali da walwala da yalwa da jin daɗi da annashawa wanda Allah kaɗai ne ya san iyakarta za su samu abin da za su ci wanda zai rike musu rayuwarsu za su samu makwancin da su kwanta su tashi cikin walwala da ni'ima da annashawa da farin ciki a zuciyarsu. Babu fargaba, babu tashin hankali, babu kuncin zuciya, irin kuncin da Allah subhanahu wataala yake sanyawa a cikin zukatan waɗanda suka saki hanyar Allah. Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wanda duk ya bijirewa wato wa'azinmu ko karantarwarmu ayoyin da Allah ya saukar wa annabawa ya bijire musu fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yana da rayuwa ta kunci, yana da rayuwa ta kunci, rayuwarsa ta yi kunci. A nan Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta rayuwarsa da kunci, ba dan zai raba shi da dukiyar da yake bayarwa ba in yana da ita, ko zai raba shi da mulkinsa, duk zai zama yana da wannan, amma ba zai ji daɗin rayuwarsa ba. Kullum a cikin fargaba yake, kullum a cikin tashin hankali yake, kullum ba shi da nutsuwa a ransa, ba zai samu isasshen bacci, kullum komai ya gani tsoro yake ba shi, kullum kunnensa a buɗe yake don ya ji shin babu wani abu da ake shirya masa na kaidi ko na makirci a nan da can, babu nutsuwa tare da shi. Waɗanda suke kusa da shi, suke kewaye da shi, bai da su ba, duk shakkarsu yake gani yake kowa da yake kusa da shi ba don Allah yake zaune da shi ba, yana zaune da shi ne saboda ta bukata, saboda haka kallo, haka kallon kallo suke da shi, kai ba ma waɗanda suke kewaye da shi a wajen gidansa ba, hatta waɗanda suke tare da shi a cikin gidansa bai da gamsuwa 100% a zuciyarsa cewa matarsa tana zaune da shi ne saboda Allah, bai da wannan gamsuwar, bai da gamsuwa akan cewa ƴaƴansa suna mata biyayya ne saboda shi mahaifinsu ne, saboda haƙƙin mahaifi akan iyayensa suke masa wannan biyayya, ba don wata maslaha ta su ta duniya ba, bai da wannan gamsuwar. Haka komai yana masa kallon shakka ne. To kaga a nan rayuwa ba za ta yi daɗi ba, arziki ba zai yi amfani ba, dukiya ko mulki ba za su yi amfani ba. Wannan shi yake gaskata maka hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa duk wanda lahira ce a zuciyarsa, man kanat al-akhiratu hammahu jama Allahu shamlahu, Allah zai tattara masa zuciyarsa, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa asbahu ad-dunya wa hiya raghima, Allah zai tattara masa jama'arsa, wato za a so shi, za a kaunace shi dan Allah, za a kasance tare da shi dan Allah, ba dan wani abu na duniya ba. Sannan Allah ya sanya masa wadata a zuciyarsa, sannan kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙasa. Sannan annabi ya ce wa man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allahu shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ta'tihi dunya illa ma qaddara lahu, wanda duk kuma duniya ce a gabansa, ita ce tunaninsa, da ita yake kwana ya tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farraqa Allahu shamlahu, sai Allah tarwatsa masa jama'arsa. Menene tarwatsa jama'a? Shine kasance da wani ake amma zuciyar ba ta haɗa take ba, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, gashi dai kana ganin su kamar tare, su shiga tare, su fita tare, a yi tafiya tare, a zauna a ci abinci tare, a yi raha tare, amma kowa zuciyarsa daban, ana yi wa juna kallon kallo ne. Shine farraqa Allahu shamlahu, sai Allah ya tarwatsa masa jama'arsa, zamana babu tunanin aminci ko amincewa a zukatansa, a zukatansu da junansu. Sannan wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi, Allah ya sanya talaucinsa gaban idansa, wato ya ga duk sanda ya rantsi talauci yake gani, ya buɗe ido talauci yake tsoro, saboda haka ba zai huta ba, wajen bibiyar neman tara abin duniya, saboda ci yake inda ya tsaya hutu to za a yi bashi ko kuma zai talauci ba zai samu ba, saboda ka duk inda ake samu yana nan komin kankanta abin komin yawansa komai halaccinsa komai haramcinsa ba ruwansa bukatarsa ne kawai sai ya shiga talauci, wannan rashin wannan tsoron talaucin da Allah ya jefa masa zuciya tare da cewa gashi ya tara abinda ba shi ba a tattaɓa kunnensa sai ya ciya mashi, amma duk da haka a tsorace yake in abu kankani zai gito masa na asara har ga hankalinsa a tashi a kasa nutsuwa yana ta raki ya faɗa a nan ya faɗa a can ce ya tsoke bakin ijihu ya yi kaza saboda wani abu dan kankani wanda bai taka kara ya karya ba idan aka yi la'akari da abinda Allah yake kwararo masa na ni'imarsa kullum, wannan shi ne ma'anar waja'ala faqrahu baina ainihi, Allah ya sanya talaucinsa a gaban idonsa yana jin tsoron ya ciyar da dukiyarsa wajen taimakon al'umma, wajen taimakon danginsa, yan uwansa, abokansa, wajen taimakon addininsa, jiya ke idan ya yi haka zai talauci. Shaitanu ya aidu kuma al-faqra wa ya'murukum bil fahsha, lace shaitan ne ke muku yake tsoratar da ku talauci, haka shaitan zai rika tsoratar da shi talauci don haka ya yi ta nesa-nesa daga dukkan abin da yake aikin alkhairi ne, wai tsoron kayyarsa kai ya talauci ka duke su ta ragu, to kaga ba komai ya sa masa wannan ba face nisa da ya yi daga hanyar Allah, a cire tsoron Allah da ya yi daga zuciyarsa, a cire tunanin lahira da ya yi daga zuciyarsa. Annabi ya ci gaba da cewa lam tatihi min ad-dunya illa ma quddira lah, zai samu kuma duniya ba sai abinda Allah ya kaddara zai samu, ba zai wuce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ya ce shi ne kasansa ba, ita dai wannan abin da Ubangiji ya yanka masa shi zai samu duk yadda zai fita ya shiga ya faɗi ya tashi, ba zai wuce kasansa ba, zai wuce rabansa ba. Saboda haka ɗan adam yana samun girma da daraja da karamci da nutsuwa da jin daɗi yayin da ya kasance a bisa turbar Allah, ya kasance yana tunanin lahirarsa, ya kasance yana tunanin gyara rayuwarsa, aikata aikin alkhairi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya masa sa'ada ta zuci, zai sanya masa wadatar zuci, zai sanya masa nutsuwa da kwanciyar hankali, wani zai tafturo masa al'amarinsa guri guda, ba zai tashi yana jin kunci a ransa ba, wani zai cire masa wannan kunci tsakanin wanda zai saki hanyar Allah ya sanya duniya ce a gabansa, ya manta da manufar da ta sa Allah ya halicce shi, ya manta da abin da ya sa Allah ya yi shi a duniyar ƙasa, wani rayuwarsa haka za ta zai fara ta haka zai kare ta cikin wahala, cikin kunci, cikin damuwa, Allah ka tsare ta.
To amin su amin madallan san ka da alheri kada mu farko ai ta tsune daga Rabi Musa Shirawa Abu Uthaymin yake cewa da Allah yana son karin bayani akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci albarka ko tafarnuwa ko kuzafi kada ya matso kusa da masallacin mu domin kuwa mala'iku na kyamar duk abin da ɗan adam ke kyama. To shi ne ke tambayar shan malam wannan hannun zai hada da masu zuwa masallacin juma'a da kayan aikin su jakal jakal da kuma masu shan taba sigari.
Kamar yadda karshen hadisin yake nuna dalilin da ya sa aka ce kare da masallaci shi ne fadar manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, mala'iku suna cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi, shi kaga duk abin da za ka zo da shi masallaci dan uwanka su cutu to bai kamata ka zo da shi masallaci ba, waɗannan abubuwa an ambace su saboda a lokacin su ne ake tsammanin masallata za su yi ta'amuli da su zo masallaci wani ya cutu da dalilin su, amma ba yana nufin cewa sauran abubuwan da ɗan adam zai zo da su masallaci a cutu kuma yana da damar ya zo da su, ya zama hikimar da ta sa aka hana shi ne ƙarshen hadisin fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, mala'iku na cutuwa daga irin abin da dan adam ke cutuwa da shi a she kaga bai dace ka zo dukkan wani abin da dan adam zai cutu da shi masallaci ba bai kamata ka zo kana wurin sujjadi ba a cikin masallaci ya kamata duk yadda za ka yi ka kawar da wannan abun shi kansa wannan ya isa ka gane munin shan sigari idan har za ka sha sigari ta zama ta hana ka ko an hana ka shiga masallaci a dalilinta shi ba alkhairi tare da ita duk wani abin da zai nisanta ka da Allah ya nisanta ka da gurin bautar Allah ya nisanta ka da ƴan uwanka musulmi ina alkhairi yake a cikinsa shi yasa Allah da ya hana giya a ƙarshen ayar da ya hanin yake cewa إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال لك إنما يريد الشيطان أبن بشيطان كوي يكي نفي هن يرساق ويذكر الشيطان جيك وكنا تشاتا كنا تشاتا يناسوني إلى جيفة يهي أذكانكم دقابا أذكانكم فأنا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ya tange ku ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah da inda mutum ya sha giya sai ba zai iya sallah yana cikin maye ba Allah subhanahu wataala ya hana ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to duk abinda zai hana ka kusantar Allah subhanahu wataala da kusantar mahaliccinka da kusantar ɗan uwanka musulmi to babu alkhairi a cikin sa ya kamata ka guje shi shi kaga ta ba wani abu ne wanda ko wannan kaɗai ka duba ya kamata ya sa ka ji yankin shan taba to haka nan kayan da kake amfani da su wanda suka fara wari da hamami da ɗoyi ya kamata ka cika da su duk duk cikin me yasa aka shar'anta yin wanka ranar juma'a kuma mutum ya kasance ba wanka yake yi ba to kada ya kuskure ya je sallar masallaci bai wanka ba saboda ya gusar da dukkan wani abin da zai cutar da ɗan uwansa da zai zauna kusa da shi ke so ka sa tunani annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnoninsa na ranar juma'a ka yi wanka ka sa kayanka masu kyau ka sa tunani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi ladan wanda ya je juma'a sai ka ce ya yi wanka ya sa tunani ghassala wa ghassala wa tayyaba wa tayyaba ya yi wanka ya sa tunani shi kaga ana buƙatar ka je kana ƙanshi ka je cikin wani yanayi da in ka zauna kusa da mutum ba zai ji damuwa ba kai baka damu da shi baka ji damuwa zaman ka kusa da shi ba shi ba bai samu damuwa saboda ka zauna kusa da shi ba saboda ka wannan abu da ya ambata ya shiga cikin wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
sai Mikael Umar Muhammad yake cewa malam menene hukuncin karanta a'udhu billahi da kuma basmala kafin fara kiran sallah a mahangar sunna
ba koyarwa bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam an koyar da kiran sallah a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai a littafai fiqhu duk sun yi bayani da ake kiran sallah babu wanda yake cewa ka fara bismillahi ko a'udhu billahi wannan tare ne mutane shi addini baya buƙatar ka shigar da hankalinka ka riga ka so ai tun da dai ibada ce in fara da bismillah bana a'a ka duba ka fatiha a karatun sallah malamai har sai da su ta gaddama a junansu za ka tsara fatiha za ka tsara bismillah duk da cewa bismillah tana da rubuce a cikin alqur'ani a fatiha da sauran surori kuma da suratul tauba amma duk da haka ana tantama za ka kara wasu su ce ba za ka yi bismillah ba kamar a malikiya in kai kabbara harama kawai za ka shiga fatiha ne alhamdulillahi rabbil alamin ga ta kuma alqur'ani a rubuce domin su a fahimtar su bai zo ba a sunna cewa annabi yana yi da cewa abin da yafi inganci shine yin bismillah din amma a sirri saboda ya tabbata a cikin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin Anas da wani sa kaga idan ya kasance abin akwai shi ma amma an zo ana tantama a yi shi anan saboda wannan yana nuna muka shi addini ana dubawa ya aka koyar ya aka ce ayi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa saboda ka kiran sallah ba a koyar da cewa mai kiran sallah sannan zai yi bai daula sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar ba inda aka koyar da wannan Sheikh Usman Dan Fodio Allah ya kara masa rahma cikin littafin Sahih Sunnah wa Ikmalul Bid'ah da sanda ya kawo bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abin da yake shi yance ta na bid'a sai a ƙarshe ya ce wal khairu kulluhu fi ittiba'i ma salaf wal sharru kulluhu fi ittiba'i man khalaf wa fi ittiba'i man salaf wal sharru kulluhu fi ittiba'i man khalaf ce al khairi duk gaba ɗaya yana tare a cikin ka bi wanda suka gabace ka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na tabi'ai shirri kuma tunda yake shi ne ya tattara gaba ɗaya a cikin kire ko kirkirar wasu abubuwa da na baya suka zo su kai sau da ake yin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne alkhairi
to sai Amina Aisha shi kuma yake cewa da Allah malam me ya kamata mutane su ɗauka a matsayin mafi muhimmanci a zamantakewar aure
mafi muhimmanci a zamantakewar aure kasancewa aure amana ce tsakanin ma'aurata saboda kowa ya kiyaye wannan amana da take tsakanin su Allah subhanahu wataala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza akhadtumuhunna bi amanatin bismillah saboda ma'aurata su san cewa da sunan Allah suka yi aure kiyaye wannan amana da take tsakanin su kowa ya san haƙƙin kowa kowa ya kiyaye haƙƙin kowa zama da gaskiya ana zaune da gaskiya ana zaune da amana wannan shine babban abin da zai sa aure ya albarka
sai Umar tambayi shi kuma ya ce malam mutum ne yana so ya ringa yin azumin litinin da alhamis amma kuma akwai uzurin da zai sa ba zai da yin na azumin litinin din ba shi zai iya yin na ranar alhamis din kawai
da mun ba wai ce akai sai an haɗa su ba kowanne zaman kansa yake azumin litinin sunna ce mai zaman kanta azumin alhamis sunna ce mai zaman kanta saboda haka idan ka ga alhamis din kawai za ka iya yi sai kenan sai ka yi alhamis din in ka ga litinin za ka iya yi sai ka yi litinin din in ka ga za ka iya haɗawa biyu ka yi alhamis ka yi litinin sai ka haɗa ko ba shi ba ne haɗawar
to sai Hamza Abdullahi Ahmad ya fito assalamu alaikum malam an yi hani ga karanta alqur'ani a cikin sujada to malam ya matsayin karanta addu'o'in alqur'ani a sujada kamar su la ilaha illa anta
dukkan wata ayar da take kunshe da addu'a وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلى إلى وأن آيوي وأن مسكيك من شدة الدعاء يا هل أنت مسلم يا كرم تاسوا سجدة دنير الدعاء بعد نير كرم القرآني نير استذات تنتنشي dami ya karanta su ne ya karanta su ne yana karatun Qur'ani kuma yana karanta qulhuwa Allahu ahad yana karanta inna a'tainaku kuma da haka to shi wannan ya shiga cikin hanin da aka yi kuma ya karanta da niyyar addu'a wannan babu komai ya halatta
sai Abdul Aziz Ibrahim Isaac Sallari shi kuma ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta nan ita ce menene hukuncin shan magani da mata suke domin gaggauto da al'adar su ko jinkirta ta kuma hakan kan jawo musu rikicewar al'ada Allah ya saka mana da alkhairi
da abu magani da za a yi amfani da shi shari'a a shari'a dai kai cutar idan har a likitance magani ya tabbata yana cutarwa to haramun ne mutum ya amfani da shi mutum zai cutar amma in ba zai cutar ba kuma akwai buƙatar da za ta yi amfani da shi sai ya yi amfani da shi watakila zaka ta da al'adar watakila ko saboda tana son ko ta je umara ko hajji kada ta yi aikin hajji daidai ko al'ada ta zo mata daidai lokacin da take umara ko take aikin hajji sai amfani da waɗannan fields ɗin wajen gaggauto da al'ada ta kafin lokacin ko kuma ta tsaye da al'ada ta har sai bayan lokacin saboda wannan manufa ta yi haka kuma sannan ba za ta cutu ba idan ta yi babu komai idan ta yi amfani da su saboda haka abin da ake buƙata shi ne jin shawarar likita a irin wannan idan ya ba da shawarar cewa ana iya yin amfani da su babu wani abu a cikin da ana yin amfani da su kuma ya ce akwai yiwuwar a cutu musamman ma ya faɗi wasu jinsin mata ya ce macen da take kaza da kaza in tana amfani da su za ta cutu to bai halatta mace a irin wannan yanayi ta amfani da su ba
Yahaya Muktar Muhammad shi kuma ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce dangane da addu'a da sunayen Allah idan zai yi addu'ar ya mutum ya kamata ya yi sannan kuma malam ya halitta yin karatun Qur'ani da zuci kawai ba tare da motsa harshe ba
addu'a da sunayen Allah shine kowanne suna zaka ga yana tare da ma'ana ma'anan nan tana da alaƙa da rayuwar mu kamar sunansa Ar-Rahman mai rahama mai jin kai yana da alaka da rayuwar dan adam kana da kana buƙatar rahmar Allah a duniya kana buƙatar samun rahmar Ubangiji a lahira kana roƙon sa rahmar sa to duk sanda kai addu'ar da kake roƙon rahama sai ka rufe ta da arhamur rahim ya arhamur rahim kana buƙatar gafara al-ghafur sunan Allah ne dan adam yana neman roƙon Allah gafara ya rufe ta da al-ghafur ar-razzaq sunan Allah ne kana roƙon Allah arziki ka roƙe shi da wannan sunan ar-razzaq ya razzaq warzuqni ya mai bada arziki ka bani arziki da sauran sunayen Allah wanda kowane suna yana tare da ma'ana wacce ta dace da roƙonka da kake addu'a da kake to sai ka fara addu'ar da wannan ko ka rufe addu'ar da wannan suna shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai tambayarsa ta biyu
cewar ya halatta karatun alkur'ani da zuci kawai ba tare da motsa harshe ba
to ai ba sai karatun ba bari a ce ya halatta ko ba halatta ba karatu ba zai yiwu ba sai ka motsa harshen ka in kawai a zuciya kake saka wani wasu wasi kake yi kawai ka ga saki kake Allah ka ba shi ne karatu ba karatu shi ne abinda harshe zai motsa tambatan Allah da karatu ana sa harshe ya rika motsawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabin salatu harrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshenka da shi kada ka motsa harshenka da karatun Qur'ani shi kaga karatun Qur'ani yana buƙatar motsa harshe shi la yazalu lisanuka ratban min zikrillah shi la yazalu lisanuka kada harshenka ya bushe yana danyi shi ta ambaton Allah saboda akwai buƙatar ka furta da harshenka ko da ba ka fitar da sauti ba akwai bambanci tsakanin fitar da sauti da kuma motsa baki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna gane karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallar da ake ta asirce bi harakati lihiyatihi muna girman sa na motsawa sai muka gane cewa yana karatu kaga inda bakinsa bai motsa ba girman sa ba zai motsa ba to haka shine karatu a asirce amma kawai kai ki kam kai lamu baka ba a ga komai a tare da kai ba wannan ba kai karatu ba kawai dai kana ta saki sakin ka ne a ranka to kaga ba kai karatu ba ma balla ce ya halatta ko bai halatta ba
to sai Audu Muhammad shi kuma yake cewa malam mahaifin sa ya rasu shi ya halatta yayi masa layya
Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗansu masoyansa da yawa da suka rasu tun ba a shar'anta layyan ba samu ba yi layyar a rayuwarsu ba kamar Khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu tun a Makka kafin a yi hijira kafin a shar'anta ma aikin hajjin na shar'anta layyan haka nan baya ga wannan akwai wasu wanda suka rasu cikin masoyansa cikin matansa ko da suka riga shi mutuwa su Zainab بنت خزيمة زينة أم المساكين سرها النبي صلى الله عليه وسلم على الرسول ما بي بيتبع وقت الشكرا يجي بريه ما وانشي ليه هو بريه ما وانا ليه ما وانا يكي نونا مكتشي وانا عن شرع ان تاتو لك اغني انا هي هكذا صحبان صلى الله عليه وسلم بابو وانت ايدا بشكين سودا اكسام الرواية سوى ينا ايو ممتشي ليه so baya daga cikin koyarwa ta musulunci wanda ya riga ya rasu kai masa layya na'am kana iya masa sadaka za a iya masa sadaka amma ba da sunan layya ba wannan da wani abu ne wanda yake mashuro to da daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara samu
wata cikin tambayar maman Hanan take cewa malam da Allah ya mace za ta yi wajen wankan janaba shin dole ne sai ta jika kanta sosai da ruwa kamar yadda za ta yi a wankan haida
eh za ta jika kanta da ruwa kamar yadda yazo a hadisin Ummu Salama take cewa ya Rasulullah ni mace ce wacce nake yin kitso nake kitsa kaina a cikin abin nan nake wacce ina yin kitso shin sai na warware shi in zan yi wanka a nan sarrafa sarci a abinda ya ishe shi kawai inda mai fiki an tahsi ala ra'siki talata hasayat abinda kawai ke zuba ke kwamfata uku ke zuba a kanki sannan ke kwara wa sauran jikinki ruwa har ke rashin tsarkaka saboda akwai buƙatar ta zuba ruwa a kanta yadda ruwan nan zai je usulu shari'a zai kai tushen gashinta ba sharaɗi ba ne tana da kitso sai ta warware amma dai ta yi kwamfata uku tana zubawa a kanta tana kwarawa a kanta har ta tabbatar da cewa ruwan nan ya ratsa har ya shiga tushen gashin kanta
wannan ce assalamu alaikum malam idan mutum ya zo masallacin juma'a sai ya tarar liman yana huduba sai ya taba wani ya ce mata ya matsa ya zauna sai shi kuma ya matsa din ya zauna to wanda ya matsa din zai samu larin da ake samu na zuwa da wuri da sauraron huduba ko kuwa yayi lagau
to shi wanda ya matsa din shi ma magana yayi dan ne da nufin shi tambayar shi mai cewa matsa magana yayi ya ce matsa shi ko wancan ba magana yayi ba kuma dai yayi matsa din wanda ya magana shi aka hana magana ba wai motsi aka hana ba don mutum dan uwanka ya shigo masallaci ka matsa masa ya zauna ba kai wani abu da aka hana ba amma idan kai ma ka biya ta tashi ya yi magana kai ma kai magana tare da shi to sai kan kun yi tarayya a cikin aikata lagau
to sai wannan ya ce assalamu alaikum malam menene matsayin musuluncin musulmin da yake boye cewa shi ba musulmi ba ne ga abokansa waɗanda ba musulmai ba ko yake kunyar nuna masa cewa shi musulmi ne daga awul hassan taki abu abdullah
to ban sani ba wani irin musulmi ne wannan da yake ɗaukan musuluncinsa abin kunya in kai da musulunci shine addinin gaskiya shine addinin da Allah subhanahu wataala ya zaba wa dan adam ya bauta wa Allah da shi me yasa zaka rika jin kunya ko ta irin kunya yau da ma cewa akai yana wani wari da in ya bayyana musuluncinsa za su cutar da shi to akwai wani yanayi na cutarwa da yake faruwa ya wannan gurin to kai cewa anan yana da wani abu na uzuri illa an tattaku minhum tuqa an ya dan boye musuluncinsa saboda kai ya cutu kamar yadda Najashi yayi a cikin mutanansa bai bayyana musuluncinsa ba har ya koma ga Allah saboda ba yadda za a yi a wannan yanayin ya bayyana amma kawai ka ce saboda za ka ji kunya wannan irin tsakanci ne da musulmi suka kai suka shige cikinsa wanda tsakanci ne da ya yi muni sosai Allah subhanahu wataala yana son kai alfahari da addininka ka bayyana shi a san addininka kaza ne wanda shi zai sa ma waɗanda suke tare da kai ba musulmi ba su yi sha'awar addinin kai yayin da suka ga halaye masu kyau tare da kai amma idan kana boyewa ya za a gane cewa kai musulmi ne ko musulunci ne yake sa kana yin wannan abubuwa masu kyau Allah subhanahu wataala ya ce wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah ya ce wa yafi kyan magana wa yafi kyan magana kamar mutumin da zai yi kira zuwa ga Allah sannan ya aiki na ƙwarai sannan ya ce ni musulmi ne ni ina cikin musulmi kaga ka duba a nan ubangiji subhanahu wataala abubuwa guda uku ya ce su suka fi komai kyau da'awatu ad-da'wa ila Allah ka buɗe baki ka kira wani zuwa ga addinin ka kira wani zuwa ga musulunci sannan ka yi aiki na ƙwarai wato ka yi aiki da musulunci kai ma a gan shi tare da kai sannan duk inda ka zauna ka bayyana cewa kai musulmi ne wa qala innani minal muslimin yace ni lalle ina cikin musulmi wannan shine abin da yake ce zaka ga cewa waɗanda suke sauran addini babu wanda ke koyi addininsa alfahari yake shi da addininsa ba kaza ne amma saboda tsatsanci da lalacewa da wasu musulmi suka shiga cikin ta zaka mutum yana wai shi ba so a gane musulmi ne wani irin tabewa ce da lalacewa da asara irin wannan kana baka uzuri idan kana wani muhalli cikin wasu mutane da suke sawa musulmi kan zuka za su cutar da kai to a wannan lokacin kana iya boyewa har lokacin da Allah zai fitar da kai daga wannan yanayi amma ba a cikin ƴan uwanka ba cikin kasarka cikin al'ummarka cikin inda kake da yancin ka a ce kawai kana boye addininka Allah ya so.